الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يتم كسابة ati gaba da karatunmu na tafsir a yau talata yawmu thulatha 13 ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina tana da shekara 1400 da 44 wanda ya zama daidai da 4 da watan 4 watan Afrilu miladiyar annabi Isa dan Maryam alaihi wassalam idan lissafin su ya tabbata tana da shekara 2023. Muna nan cikin suratul hadid, suran da aka saukar da ita a Madina, suran da take da ayoyi guda 29, kuma suran da ta kunshi bayanai akan tauhidi, bayanai akan muhimmancin taimakon addinin Allah wanda za a yi da karfi da dukiya, da kuma bayani akan bangarorin mutane waɗanda suka yi aiki mai kyau a nan duniya, ko kuma suka yi akasin haka da irin sakamakon da za su samu ranar takin alkiyama. Sannan kuma wannan sura ta ambaci mizani, ta ambaci ainihin alhadis, shine bakin karfe, sannan kuma ta ambaci littafin Allah. Ba mamaki a yau za mu karanta ayan da ta yi magana dangane da waɗannan muhimman abubuwa guda uku. Amma kafin nan, Ubangiji ta'ala ya ankarar da mu a babin tauhidi. Duk abin da ya same ka a nan duniya, idan mai kyau ne daga wajen Allah ne, idan mummuna ne hukuncin Allah ne. Idan abu mai kyau ya same ka, ka gode wa Allah banda gadara da alfahari, banda takama. Idan mummunan abu ya same ka, kada ka sake Allah, ka koma wajen bokaye, ko kai shirka, ko tsafi, ko wani abu makamancin wannan, ka maida al'amari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, sai ya baka lada, kuma ranar takin alkiyama ka samu kyakkyawan sakamako. Yasa Ubangiji ta'ala ya ce ma asaba min musibatin, aya ta 22 ko ta 21. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأنا
يقدر تعالى عن قدره الصادق في خلقه وبنجي تعالى هنا بامو لاباري دنگني دا تنانين إيقوان سا دا كتران سا أتكين حالتا قبالي أبين دا الله تعالى يكتر حكيكي كثن شواء الدنيا دا لاهرة دو أبين دا الله تعالى بيكتر حكي بوبزي كثن شواء كتر عوان الله نيسا بيكي منازوني منازفتيري a wannan lokaci idan ka koma shekaru 20 ko 30 baya nan inda muke zaune muke tafsirin nan yana matsayin jeji ne ko gona ko ma wata fadama ko wani rami wanda kowa yana tsoron zuwa wurin to kai tunanin inda kake a yanzu shekara 10 ko 20 ko 30 da suka wuce a ina kake wani ma yana kauyen su ne ko alihun ba un bai sani ba wani ko ABCD bai sani ba yana kauyen su amma Allah tabaraka wataala ya kaddara ya fito da shi ko kuma a shekarun 30 ko 40 ko 50 ko 60 ko 70 mai yuwa ma babu shi kwata kwata mai yuwa yana nan baya da wayo duk abubuwan da ya gani a cikin waɗannan shekaru na rayuwa a wannan duniya abinda ya shafe shi ko ya shafi waɗansu ko yadda duniya take gudana yana cikin kaddarawan Allah abinda Allah ya kaddara ne tun filazon to shi yasa a takaice nan za a ba mu labari kabla an yabra albariya tun kafin Allah ya halitti halitto ya riga ya kaddara abubuwan da za su faru sai dai hadisi ya tabbatar mana da cewa wala yaruddul qadara illa du'a ba abinda yake mayar da kaddara sai addu'a in ka zo duniya za ka shekara 70 ko 80 za ka yi kudi ko ba za ka yi ba za ka samu mulki ko ba za ka samu ba za ka yi aure ko kuma haka za ka tafi a kwarijo ba tare da ka yi aure ba za ka samu lafiya iri kaza ko ba za ka samu ba za ka je garuruwa iri kaza wanda za ka zauna za ka yi yawon duniya za ka yi tirani a wurare daban-daban za ka yi da'a wa Allah ko za ka saba wa Allah za ka yi abu kaza ko ba za ka yi ba duk waɗannan Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya rubuta su ya kaddara su tun kafin a halice ka tun kafin ma ya halice duniya ka kaf gaba daya saboda haka shi yasa anan Allah ta'ala ya ce ma asaba min musibatin fil ardi duk abinda ya faru na musiba a bayan kasa wala ku fi anfusikum ko kuma a cikin karan kanku ya ko halito fil afati wa fi anfusikum ko wa fi nufusikum a duniya ko a karan kanku to illa fi kitabin fati wannan abu yana cikin littafin da yake wajen Allah bin qabli an nabra'aha tun kafin ma mu halicci wannan halitta walan sun ce min qabli an nabra'aha albariya ita halittan ake nufi kamar yadda muka fassara da farko kuma idan kun saurara a cikin fassarar mu sannan mun ce kafin a halicci sammai da kasai gaba daya saboda kafin a halicci sammai da kasai akwai tsari na Allah subhanahu wataala saboda haka min qabli an nabra'aha بمعنى من قبل أن نخلق الأرض تنكف محلتك أسا قبالها ومن قبل أن نبرأها من قبل أن نخلق البرية تنكف محلتها للتا قوة إريتي طب هناك كان قدان الدرا يمكن يا بيسا قدرا يسا كتي إيماني دا قدرا سين ركنين كدع أتكي ركنين إيماني إيماني دا قدرا من كو قومر كو دو أبين دي ساميكا hukuncin Allah ne mai kyau ne ko marar kyau in ka yadda da wannan to lalle hakika imaninka ya cika tip tip amma in akwai matsala zaka zo kana zargi wani ne ya sa maka hannu wani ne ya yi maka sammu wani ne ya yi maka siya wani ne bai maka abu kaza ba ko wani ne a dalilin wani shine ka samu kaza ko da yake akwai sababi sababi an yadda da sababi amma in akwai sababin ma sai Allah ya yadda mutane nawa ne yan uwansu suka yi shugabannin kasashe mutane nawa ne yan uwansu suka yi ministocin kuɗi mutane nawa ne yan uwansu suka yi ministocin man fetur ko mutane nawa ne yan uwansu suka yi ministocin tattalin arziki amma yanzu suna cikin fatara da ainihin talauci ya ma sha kansu ba mamaki ma ba su iya gane mutane ba su iya bambantawa tsakanin ɗan adam da ainihin dabba saboda tsabar rashi saboda tsaban talauci kun ga ai suna da sababi, duk sababin da ya kamata a ce sun samu, a ce dan uwanka yayi shugaban kasa, ai indai kana da wayo da dabara za ka iya mallakan abubuwa da yawa, ko dan uwanka yana ministan man fetur, ko yana ministan kuɗi, ko yana ministan tattalin arziki, ko ya samu wani babban mukami, ko gwamna ne, ko na hannun daman gwamna ne, ya kamata a ce ka rabu da talauci har inna naha. Ma damati samawati wal ardu illa ma sha'a rabbu, da ma'ana har zuwa ƙarshen duniya. To amma kuma sai ka samu wani ma yayi minister yanzu bai da komai, ko yayi gwamnan yanzu bai da komai, ko yayi ministan kuɗi yanzu bai da komai, ko yayi commissioner kuɗi yanzu bai da komai, balle kuma commissioner damuwa. Saboda haka abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ma, ga wani ma misali, za ga ministan lafiya ko kuma commissioner lafiya cuta ce take kashe su. Ministan lafiya fa guda, ko commissioner lafiya guda, amma cuta ce za ta kashe shi. Ai cuta takar shugaban kasa ma takar gwamna, balle ministocinsu da commissionerinsu. Ai inda za a gane cewa tsarin Allah ne, mun ba domin tsarin Allah ba, ba yadda za a yi a ce mutum yana shugaban kasa waɗansu matsaloli su same shi, ko yana gwamna yana da power a ce waɗansu matsaloli su same shi. Ai ba zai taɓa yadda ba, amma da yake yana tafiya ne bisa tsarin Allah, in ya yi daidai da tsarin Allah shikenan, in bai yi daidai da tsarin Allah ba to dole a koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To balle kai talaka da kake gefe, ka nema ka rasa, ka koma zuwa ga Allah. Yanzu za ka je ka ga talakawa da yawa wajen bokaye, kana jin jiki bokaye da murƙusa ka, bai dama haka ne ai. Da ƙyar kake cuɗa bayanka sai ya zo ya lafta maka wani abu, ka je kai ta cin baki, sai ya kasance ƙirjinka ma ba za ka iya cuɗawa ba balle bayanka. Dama idan ka sake hanyar Allah, to sai Allah ya haɗa ka da wani abu da zai ta murƙusa ka. Duk wanda bai kare masallaci ba to zai kare kasuwa da ina da taka. In ya je ya yi kara a can bai da lada, amma na masallaci kana da lada. Wannan batun Hausawa kenan. Na'am, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, bima'ana ma asaba min musibatin fil ardi, duk musiban da take faruwa a bayan ƙasa. Kaga wannan corona da ta zo dama tana rubuce, corona da COVID-19. Corona ta zo ta hana mutane sake gaba ɗaya, kafin nan an yi Ebola, kafin wannan lokaci an yi bat hulu, wanda tsuntsaye haka kowa ya ta kauce wa tsuntsaye, yana tsoron ya ci naman tsuntsu don yana ganin zai mutu yanzu. Ga malariyan da ta mamaye ko'ina, da olsa ba ta na ƙasa mutane, yanzu kuma sai ta zama na ƙasau, tana na ƙasa mutane da yawa iri daban-daban. Duk waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya rubuta, da waɗanda za su mutu a ƙarƙashin wannan, da waɗanda za su lalace a ƙarƙashin wannan, kamar yadda Allah ya rubuta masu mulki ko masu sarauta, ko waɗanda za su yi kuɗi, ko wanda Allah zai ba su ɗaukaka, ko waɗanda Allah zai ba su ilimi, ko wanda zai ba su dama, Allah ta'ala ya riga ya tsara komai. To amma maganar da yake, ma asaba min musibatin fil ardi, in dai musiba ce mummunan abu, duk abin da ka gani ya faru a bayan ƙasa to da sanin Allah. Allah ya sani, saboda shi ya halitta abinsa. Wala fi anfusikum, haka ma ko cikin karan kanku, bi ma'ana balle ko Allah tabaraka wa ta'ala ya sani. Yasa ɗaya daga cikin magabata Imamu Qatada rahimahullahu ta'ala ya ce, ma asaba min musibatin fil ardi, duk musiban da ta faru a bayan ƙasa, hiya sunud, irin fari ɗin nan da ake samu yakan mamaye ko'ina, ko kuma annoba wanda ake samu a ƙasashen duniya daban-daban ya zo ya mamaye ko'ina, ko yaƙe-yaƙe da fitintunu iri daban-daban. Yana daga cikin abin da ya sa Najeriya take ta samun matsala saboda yaƙe-yaƙen da yake a kusa da mu. wannan yana daga cikin dalilin da yasa aka samu insecurity. Ka dubi kasan Iraki, babu kwanciyar hankali. Kasan Syria, babu kwanciyar hankali. Lebanon, irin tangal-tangal din da take, suna tafiya ne dai kawai. Amma ba san ina suka dota ba. Ga kasan Libya, ga Tunisia, ga kasashe iri daban-daban. Balle Ukraine, inda ake rigingimu tsakanin Russia da Ukraine, ko da waɗansu Turawa na ainihin NATO, da waɗansu wuraren da ba mu ambace su ba, wanda kullum ana kashe mutane da yawa, ana lalata dukiyoyi masu yawa, ana cutar da bayin Allah masu yawa, wanda dalilin wani abu sai ka ga ya shafi waɗansu a wata ƙasa, ko hauhawan farashin kayayyaki yana daga cikin abin da yake kawo haka. Yaƙe-yaƙen da ake yi na babu gaira babu dalili a duniya, kuma a ƙarƙashin haka wani shi kuma yana yin kuɗi da rai guda. Dama haka ne, wani na mutuwa, wani na cutuwa, wani shi kuma yana yin kuɗi da rai guda. Tunda da aka zo aka yi wannan COVID-19 an ƙirƙiro magani, waɗanda suka ƙirƙiro magani kasan biliyoyi nawa suka ja? Biliyoyi nawa suka ja? Sai kana nan kana ɗame? Ko yanzu da aka yi cashless policy, mutanen da suka samu kuɗi biliyoyi nawa suka samu? Ba an ce an kashe biliyan nawa wajen lalata tsohon kuɗi, biliyan nawa wajen yin sabon kuɗi, kuma duk ƙarya ne. Amma a ƙarƙashin wannan akwai waɗanda suka samu kuɗi. Mafiya yawan mutane an matse su, an talauta su, waɗansu kuma sun samu kuɗi cikin ruwan sanyi. Ya za muka ce wannan policy bai mana daɗi ba, kuma har yanzu ba mu gane amfaninsa ba, muka ce Allah ya isa, Allah ya isa, Allah ya isa. Allah kyauta. Na'am. Ma asaba min musibatin fil ardi. To wannan cashless policy din Allah ya riga ya kaddara, daman ba za a kauce masa ba. Shine ma asaba, duk abin da ya faru a cikin abayan ƙasa min musibatin. Duk musiba ce? Musiba ce. Kana da kuɗinka ba ka yi suka fitar ba, kana da buƙatunka sai dai ka haƙura. Mata nawa suka mutu saboda babu wannan kuɗin da za a biya? Mata nawa suka mutu? Marasa lafiya nawa suka mutu saboda babu kuɗin da za a biya? Mutane nawa suka kamu da cututtukan yunwa saboda ba su da abin da wato ba za su rike ga kuɗinsu, amma ba su yi su rike ba? Kuma a layi da ake faɗa a layin bankuna, mutane nawa suka ji jiki, mutane nawa suka mutu? Allah ya kyauta. To Allah ya riga ya kaddara, kuma an yi ƙwarai da gaske. Sai dai mu ce Allah tabaraka wa ta'ala ya canza mana da mafi alheri. Wala fi anfusikum, haka ma a cikin karan kanku, alauja kamar cututtuka iri daban-daban, wal amrad, da rashin lafiya wanda yake samun mutane. Tunda akwai bala'i, akwai musiba, akwai cuta, duk waɗannan abubuwa ba su da daɗi. To duk abin da ya same ka Allah ya riga ya sani, kuma Allah ya kaddara, kar ka ɗora a jikin kowa. Kamar da al'amari zuwa ga Allah, wannan shine imani. Imam Qatada yace, wa balagana annahu laysa ahadun yusibuhu hadaku udin. Yace labari ya iso mana, duk mutumin da ƙaya ta soke shi. Kun ga ai kaya, tsukan kaya ba gudadi. Nun wani ma in bai sa'a ba, nan kafansa za ta lalace. Idan ba fitar da abin da ya shiga jikinsa ba, ya rinka cutar da shi kenan. Yana ruruwa. Yasa yake son duk abin da ya shiga jikinka nan da nan a cire shi. Musamman ma idan karfe ne. Karfe ba zai lalace ba, duk shekara da shekaru sai dai ya yi ta cutar da kai. To ko kara ma ai ba ta rubewa. Itace ma bai ruɗewa, inda a jikin ɗan adam ne. Kaya kuma ya yi kama da ainihin itace. Zin ya yi kama da itace, in yi shiga jikin mutum sai an fitar. To duk abin da ya samu ɗan adam, ko da tsukan kaya ce, wala nakbatu qadamin, ko da tuntuɓe ne da ƙafa, wala kalajano araqin illa bi zambir. Ko wani ɗan zazzaɓi ya same ka, akwai malaman da suke ganin saboda wani laifi ne da ka aikata wa Allah subhanahu wa ta'ala, zai kankare maka laifin tun daga nan duniya don ba za ka je lahira da laifin wannan abin da ka saba ba domin kada a kama ka a sanya ka a huta. Shi yasa mutum yana fama da rashin lafiya sun ga sai ya koma zuwa ga Allah kada ya damu. Allah yana kankare masa kurakuranta. To yanzu kan a nan duniya ma waye za a samu mai lafiya garau ba ya da matsalan komai kabar waɗanda ma magidanta. In mutum yana da gida wata ɗaya wata biyu wata shida to sai ka samu ko wani zazzabi ko ciwon kai ɗin da ya sake a gaba. To hatta waɗanda ba su da gidan samarin na zai yi wahala a dai a yi binciken goma ko ɗari a cikinsu a samu 95 ko 75 lafiyayyu ne. Yana da wahala. To in har ya kasance an wayi gari a cikin wannan to yana da kyau mu maida al'amari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga tun kana cikin samartakanka sai ka fara da'a wa Allah. Ka fara tuba da istighfari. Ko da wannan cutan ta ki cinyewa Allah ta'ala ya karbi ranka to za ka cika da imani za ka samu rahaman Ubangiji. Allah ya sa mu dace. Wa hadhihi al-ayatul karima kun ga wannan aya ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Wannan yana bata aqida ka ainihin kadarahi. Akwai waɗansu da suke cewa wato duk abin da ya samu mutum kaman ganin damansa ne. To amma ko masu wannan magana sai ka samu wani ya daɗe yana neman kuɗi bai yi kuɗin ba, ya daɗe yana neman mulki bai samu ba, ya daɗe yana neman lafiya bai samu ba. Ya kamata ya warware wannan aqida tasa. Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara abubuwa la budda, amma kuma sai Allah ya kawo addu'a. Yace addu'a tana tasiri bisa kaddara. In Allah ya kaddara ba za ka samu ko sisi ba, amma tun kana cikin zanin goyo ana jegonka mai yiwa wata tana addu'a tana ce Allah ya baki arziki mai albarka, Allah ya baki arziki mai albarka. To tun kafin ma a yaye ka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ka mallaki waɗansu abubuwa. Kun ga addu'a ta canza. Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab illa fi kitabin wa indahu ummul kitab. Wannan littafi ake magana. Amma kuma yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit ko wa yuthabbit. Allah yana share abin da ya ga dama kuma yana tabbatar da abin da ya ga dama. Kamar yadda annabi ya ce wala yaruddul qadara illa du'a, ba abin da yake mayar da kaddara sai addu'a. To ka yadda da wannan. Almuhim a takaice shine mutum ya gane cewa duk abin da ya same shi mai kyau daga wajen Allah ne, ya gode wa Allah. Mumunan abu daga hukuncin Allah ne, sannan kuma ya nemi Allah ya bashi lada ko ya yi masa. Inna zalika ala Allah yasir, lalle wannan abu mai sauki ne ga Allah. Anna ilmahu ta'ala al-ashya, lalle sanin Allah ga dukkan abubuwa. Qabla kauniha, kafin su kasance. Wa kitabataha laha, wa kitabatahu laha, da yadda Allah ya rubuta. Ifka ma yujadu fi hiniha, kamar yadda ya rubuta haka yake faruwa. Sahalun ala Allah azza wa jal, wannan mai sauki ne a wajen Allah ko ya canza ko ya tabbatar da shi. Li'annahu ya'lamu ma kana, Allah ya san abin da ya kasance. Wa ma yakunu, da abin da zai kasance. Wa ma lam yakun, da abin da bai kasance ba sai nan gaba. Law kana kaifa yakunu, idan zai kasance ya zai kasance, Allah shi kadai ya sani. To wannan jarabawoyi na duniya da musibu da bala'ai da suke sauka da kuma ni'imomi da jin daɗi da martabobi da Allah yake bayarwa a duniya, to ɗayan abubuwa guda biyu ne. Shine abinda za a ambata mana ayan gaba. Allah ta'ala ya ce likai la ta'afu. Likai la ta'asau ala ma fatakum, saboda kada ku yi bakin ciki a bisa abin da ya tsere muku. ولا تفرحوا بما آتاكم كما كذا كوي عينهن الفهري دا أبندا كوي فرنتيكي دا أبندا الله تبارك وتعالى يباكو فرنتيكي نتاكما والله لا يحب كل مقتال فخور سبو دا الله بايا صن دولي ميتاكما من الفهري وإذا من فهمتوا أن آية دكو وإذا من ديتا damu gane cewa duk abin da ya samu mutun na musiba wannan rashin jin dadi to Allah ta'ala ba ya san kade bai tsammani kar ka nuna bakin cikin ka sai Allah ya baka lafiya ka ce ba ruwa na da Allah ina ta neman magani amma Allah bai taimake ni ba dama ka ce ina ta neman magani amma Allah bai sa an yi dace ba wannan akwai girmamawa a ciki amma sai Allah ya baka lafiya ka ce ba ruwanka da Allah saboda kai abin ya gagara Allah ta'ala ki ya halice ka ya halitta maka abubuwa da yawa amma ba abinda kai kake so shi zai kasance ba sai abinda Allah yake so ya kamata ka gane wannan zaka iya ta neman magani ko kubuta daga bala'i da musiba amma idan Allah bai ga dama ba zai yiwu ba wa ma tasha'una illa an yasha Allah ba abinda kuke so yake kasancewa ba sai abinda Allah ya so wanda yake rabbul alamin shine ubangijin halittu gaba daya saboda haka le kaila ta sau ala ma fatakun duk abinda ya kubuce muku na ainihin wadata ko na ilimi ko na lafiya ko na wani jin dadi to kar ku yi bakin ciki a bisa wannan kubucewa yasa tsari rayuwa duk abinda ya riga ya wuce maka kar ka zai kana ta nadama dai idan ka zai kana ta nadama to zai kawo maka cuta iri daban-daban kamar misali mutumin da zai zo yana tunani yana ce kai yanzu yana da shekara 65 sai ce da ina a lokacin da nake da shekara 30 nayi kaza da ina da shekara 30 ko 40 nayi kaza da a shekarun baya 10 da suka wuce ko 5 da suka wuce nayi kaza tsakani da Allah dadin nan zai mayar da shi baya dadin nan zai sa ya cimma burinsa to me yasa yake bata lokaci a ka'idar rayuwa duk abin da ya riga ya wuce kenan yanzu ko almajiri ne ko alaramma ne zai ta tunani ya ce a da ya karanta littafi kaza da ya sa littafi kaza a gabansa da ya haddace amma yanzu ba zai iya haddace littafin ba ko ya sa littafi a gabansa wani abu zai zauna wani abu zai kwace saboda me saboda gida ko ma ba gida akwai damuwan duniya akwai damuwa iri daban-daban da abubuwan ɓacin rai ɗin da za ka rinka ji duk bayan awa ɗaya ko waɗansu awanni yana da wahala garin Allah ya waye rana ta fito ta faɗi ko a yi dare gari ya waye a ce ba za ka samu matsala a cikin rayuwar nan ba inda ma yake gwada maka rayuwar ba ta da tabbas saboda haka in ka ɓata lokaci a can baya ka samu matsaloli a can baya ka jingina wannan wa Allah ka nemi Allah tabaraka wa ta'ala ya baka lada ka fiskanci gaba shine likaila ta sau ala ma fatakum sannan wala tafrahu bima atakum ko wala tafrahu bima atakum kar ku yi farin ciki na takama ga abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya baku kun ga an koma ɗaya ɓangaren kenan kai da Allah ya baka kuɗi ko ya baka mulki ko ya baka lafiya ko ya baka sarauta ko ya baka matsayi ka tsaya kana gadara da matsayin kar ka yi haka domin ba wayonka bane ba dabaranka bane kamar yadda aka kwabi wancan aka ce matsaloli kada ya tuna ya mayar wa Allah al'amari to haka ma wanda aka baki aka ce kar yayi gadara don ba ainihin ikonsa bane ba karfinsa bane ba wayonsa bane misali yanzu kuna gani shugaban kasa wayonsa ne ba shugabancin kasa ko wanda aka zabe shi wayonsa ne ba shi wannan kuna ganin gwamna ya fi kowa karfi ne Allah ya baki ko wayonsa ne ya ainihin sake baki kuna ganin ko kudinsa ne ya fi kowa kudi shi yasa Allah ya baki wannan matsayi to ka dubi sarkin garinku ya fi kowa ilimi ne ya fi kowa karfi ne ya fi kowa kudi ne ka dubi wani wanda yake da fawa a anguwanku ko a garinku ya fi kowa kuɗi ne ya fi kowa jama'a ne ko ya fi kowa ƙarfi ne amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su shi yasa Allah ya ce kasu ya alfahari don ya ga dama rana tsaka zai kwace ko ba yadda suka yi shi yasa in Allah ya baka babu alfahari idan Allah ya hana ka babu dai mai tsammani karka zai kana jefa kanka cikin damuwa kun ba kai saka tilasta Allah ba sannan mai alfahari bai isa ya gagari Allah ba yasa aka ce li kai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum saboda kar ku yi bakin ciki bisa abin da ya kubuce muku na abin da kuke so wannan waɗanda suke cikin wahala kenan sa'annan kuma waɗanda suke cikin jin daɗi kada su yi alfahari da takama a bisa abin da Allah ya ba su domin suna tafiya ne bisa kaddara haka Allah ya kaddara amma la haula lahum wala quwwa babu ƙarfi kuma babu dabara duk wanda ya alfahari ya yi takama wallahu la yuhibbu kulla muktalin fakur lalle Allah baya san dukkan wanda ya kasance mai takama mai alfahari saboda Allah ya baki lafiya saboda Allah ya baki mulki saboda Allah ya baki kuɗi ko saboda Allah ya baki sarauta ko Allah ya baki wani abu daga cikin ni'imomin duniya don haka a cikin sharhi yace likai la ta'asaw ala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum ai a'lamnakum Allah ta'ala yace muna sanar da ku ne ya ku mutane bi taqaddumi ilmina yadda ilimin mu ya gabata wa sabqi kitabatina da yadda muka kaddara al'amura lil ashiya qabla kauniha tun kafin su kasance wa taqdirina alka'ina da yadda muka tsara abubuwa qabla wujudiha tun kafin a same su a nan duniya lita'lamu domin ku sani annama asabakum duk abin da ya same ku lam yakun liyqti'akum bai kasance ya kubuce muku ba wa ma akhta'akum duk abin da ya kubuce muku lam yakun liyusibakum bai kasance ya same ku ba fala ta'sau ala ma fatakum kada ku lebe tsammani bisa abin da ya kubuce muku ku shiga cikin damuwa kuna ta alhini da annahu law qaddara shay'un lakana da Allah ya kaddara wani abu duk abin da Allah ya kaddara shi yake kasancewa to kaga wannan ya fassara mana da abin da yake cikin hadisi duk da kasancewa bai kawo nassin hadisin kai tsaye ba wala tafrahu bima ataakum kada ku yi farin ciki da abin da aka baku ko bima ataakum da abin da Allah ya zo muku da shi ataakum wakila huma mutalazimun ay la tafkharu ala an-nas kar ku ringa alfahari wa mutane bima an'ama Allahu bihi qablakum alaykum da abin da Allah ya muku na ni'imomi daban-daban fa inna zalika domin ni'iman da Allah ya baku laysa bi sa'ikum ba kokarin ku bane wala kaddikum ba wahalan ku bane ba dabaran ku bane ba wayan ku bane wa innama huwa an qadarillah wala ya fito ne daga kaddaran Allah wa rizqihi lahu da ainihin arzikin da ya raba fala tattakhidhu ni'amallah saboda kar ku riki ni'imomin Allah asharra wa batara abin taqama da abin alfahari tabkharuna biha ala an-nas wanda za ku rinka alfahari wa mutane walihaza qala ta'ala shine a karshe Allah ta'ala yace wallahu la yuhibbu kulla muqtalin fakhur lalle Allah baya san dukkan mai taqama sannan mai alfahari muqtalin fi nafsi wanda yake taqama cikin karan kansa mutakabbir mai girman kai fakhurin mai alfahari ala gairi a bisa waninsa cewa shi ba kowa bane saboda haka duk wanda Allah ya bashi duniya ba shi yake gwada cewa shi yafi kusanci zuwa ga Allah ba ko ilimi ne Allah ya baka in dai baka yi aiki da ilimin ba hadari ne inna akramakum indallahi atqakum wannan shine abin da ke nema don kaga mutun ya samu shugaban kasa ka dauka yafi kusa da Allah ko wanda ya samu gwamna kana ganin yafi kusa da Allah ko wanda ya samu minista yafi kusa da Allah ko wanda ya zama senator yafi kusa da Allah ko wanda ya zama commissioner yafi kusa da Allah ko dan majalisar tarayya yafi kusa da Allah ko wani sarkin yanka yafi kusa da Allah ko wani babban limami yafi kusa da Allah ko wani wanda ya samu kuɗi yafi kowa kuɗi duk abin da ya taba kuɗi ne yafi kusa da Allah ko wanda yake fada aje a duniyance yafi kusa da Allah ba haka bane inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi su tsoron Allah shine yafi kusa da Allah duk wani Allah zai baki ni'imomin duniya domin ya jarabe shi ne da haka za a halakar da shi kuma da haka zai shiga wuta to kai ma da Allah ya jefa ka cikin talauci tunda ya rage maka rigingimu da ainihin fitintinu iri daban-daban, me yasa ba za ka koma zuwa ga Allah ba? Bayan Allah ya jefa ka cikin talauci ranar tashin alkiyama, to akan me za a yi maka hisabi? Kaga hisabinka ba zai yi tsanani ba, akan me za ka je ka ɗan nemi abincin da za ka ci da kai da iyalanka, zo ka ba su, ka kishin gida kana jiran lokacin sallah. Idan ka zo masallaci kai sallah, ka ɗan huta kana waɗansu addu'o'inka, saboda ba ka da business, ba ka da activities, ba inda za ka je. To in ka je lahira, akan me za a yi maka hisabi? Akan gulmace-gulmace da annamimance-annamimance inda ya halakar da talakawan ƙasanmu kenan. Za ka je ƙasashe da yawa, ba za ka samu mutane suna zaune a bakin hanyar nan suna ta hayaniya ba. Idan mutane suka daɗe ma suna zaune ko suka maida wajen majalisa, to sai an turo musu ɗan bincike don yana kawo insecurity. Amma mu ba layin da za ka bi, ba hanyar da za ka bi, ƙarama ce ko babba, sai ka samu tunga-tunga a kowane gefe. Mutum na zuwa yana wucewa da 4-6 ɗin sa salon sai ce shegu, bai fice abinci ba yana ce shegu. Shi ko kuɗin keke bai da shi, yana zagin wanda ya zo ya wuce a mota. Da bai yi wannan zagi ba, da in ya je lahira hisabinsa ba za a bata lokaci ba. Ba mamaki ana zuwa ma sai a ce alarma, me ya biyo da kai ta nan alarma? A'a ni na ga su Alhaji Wani sun biyo nan ne, kai na ruwanka ku ga wajen naku wajen sassauci, ga alarma nan Lukman, da Allah wuce ka dai aljanna, ku raka shi. Takardanka ma za a ce wuce, amma alarma ya zauna a bakin hanya ba irin gulman da bai yi ba. Ba fa wani alarma ba, wani alarma ne ke gari, misali kenan. Ana samu abin da ya sa na buga misali da alarma. A ba mummunan da to nake maka ba. Na'am. Eh, kun ga alarma ya jawo mini aya. Amma ayan ta kasu kashi biyu. Kashi na farko da na buga misali na ce alarma, duk da kasancewa ban kira suna ba. Ɗaya ɓangaren kuma yana magana akan irin mummunan zato, yana daga cikin abin da yake halakar da talakawa, mummunan zato. Inna ba'da zanni ismun wala tajassasu, wannan ma talakawa suna yin haka. Wala yattaba'dukum ba'da, wannan ma yana daga cikin aikin talakawa, to abin da zai zama muku to karere kenan. Amma ba don haka ba, talaka aqallul hisabi, wallahi wajen hisabi sauki zai samu. Ba irin talakan da muka ambata jiya ba, ba ka da ƙarfin rike mata hulu, amma ka je ka auro zaurawa ɗaiɗai har guda hulu, kowace gidanta daban-daban. Allah ya baka ƴaƴa barkatai, amma ka gagara rike su da mazansu da matansu gaba ɗaya, matan ma ka gagara rike su. To ka tabbata ranar tashin alkiyama duk da talaucinka wallahi sai an murkusa ka. Don sai an maka tambayoyi ka ba da amsa, daidai ruwa daidai tsaki, wannan shi ne. Saboda haka wallahu la yuhibbu kulla muktalin fakur, lallai Allah tabaraka wa ta'ala baya son dukkan mai yawan takama mai alfahari ala gairi a bisa waninsa, kar kai gadara bisa kowa. To masu alfahari da masu takama shi ne aka fassara mana a ayan gaba, mai Allah ce. To sai aka ambaci masu rowa, sai aka haɗa su da masu alfahari da masu takama. Kun ga an sake dawo mana da maganar muhimmancin idan mutum yana da abin da zai taimaka wa addini ko bayan Allah ya taimaka muku. Rowa ba ta da kyau, rowa ba ta haduwa da imani, kuma kowa zai bayar daidai gwargwadonsa ne, ba ta duk abin da kake da shi ka dauka ka bayar ba. Wannan mun sha faɗa. Wallahu la yuhibbu, Allah baya son kulle muktalin, duk wani mai takama, fakhurin mai alfahari. Suwaye waɗannan mutane? Yana daga cikin halinsu, allazina yabkhaluna, waɗanda suke rowa da abinda Allah ya basu, su ma sun shiga cikinsu. Wa ya'muruna an-nasa bil bukli, kuma suna umarni wa mutane da me? Da rowa. Har yanzu ayabkhaluna al-munkara, da su suna gaba-gaba wajen aikata mumunan aiki. Wa yahutuna an-nasa alai, kuma suna kwadaitar da mutane bisa aikata haka. Yasa nake tausaya ma iyayen gidan siyasa, kwarai da gaske iyayen gidan siyasa, ga jagorori a siyasa, su taimaki bayan Allah ta sahihiyar hanya. Ba za su taimaka ba sai su taimaka ma waɗansu yadda za su lalace a rinka samun barna dare da rana. Allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukli, su ma sun shiga cikin waɗannan. Allah ya sauwake. Saboda haka in ka fada cikin su ka tuba tun kafin ka tafi lahira. In ba haka ban ka je lahira ba za ka ji daɗi ba, ba za ka ji daɗi ba a hannun mala'iku ko kalam. Wa man yatawalla, duk wanda ya juye baya bai bar alfahari da girman kai da takama da gadara da rowa da aikata barna da kuma umarni ko goyon bayan aikata barna ba, an amrillahi wa ta'atihi, ya ki bin umarnin Allah, ya ki yin da'a wa Allah, fa inna Allah huwal ganiyul hamid, to lalle Allah shi mawadaci ne, sannan kuma Allah shi ya cancanta a gode masa. Da ka bi Allah da karka bi Allah, wajen Allah duk daya, kai yake taimakonka. Waman sha'a falyumin waman sha'a falyakfur, Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya bamu option, ga kaddaran abin da ya kaddara, kuma ya yi duniya, ya yi lahira, ya yi wuta, ya yi aljanna, ya yi bayanin duka ɓangarorin, kowace hanya sai da Allah ya yi bayani. Saboda haka sai ya sake ka, ya ba ka ‘yancinka, kana da hurriya, shi ne kana da rayi, kana da ainihin chance, kana da opportunity, duk wanda ka ga dama kana iya zaɓa, inda kana da hankali. Saboda mai hankali ya san inda ya kamata ya bi. Wanda baya da hankali shi ne wanda aka yi masa uzuri, aka ce tun da baya da hankali, to shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaga masa ƙafa, ba zai kama shi da laifi ba. Amma da sharadin, idan ba shaye-shaye ne ya jawo rashin hankalin ba. Don akwai wanda da hankalinsa da balagansa da wayonsa, amma yau da kullun yana shaye-shaye, sai aka wayi gari baya da hankali. To wannan ranar tashin alkiyama sai Allah ya tuhume shi, tunda duk abin da yake jirkita hankali Allah ya haramta. Sawa'un an kira abin da giya ne ko ba kira abin da giya ba, duk abin da aka canza masa suna da dabara, matukan yana sa maye da mai yawansa da ɗan kaɗan ɗinsa, Annabi ya ce haramun. Amma kaga wanda cutan hauka ta same shi, to wannan yana da sassauci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ba zai kama shi da laifi ba. To tunda Allah ya riga ya baka dama ya maka bayani, shikenan. Wallahu huwal ganiyul hamid, Allah mawadaci ne, kuma ko baka gode masa ba, akwai masu godiya ga Allah, akwai masu godiya ga Allah, kuma suna kan godiya ga Allah. Saboda haka ya Allah mun gode maka. Amma wata kira'a suka ce fa inna Allah al ganiyul hamid babu huwal ga huwa, shine aka dauki. Kama kala Musa alaihi salam, kamar yadda Annabi Musa ya faɗa a cikin suratu Ibrahim, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha la ganiyyun hamid, duk duniya idan sun kafirce ba za su rage Allah da komai ba, duk duniya idan sun yi da'a ba za su kari Allah da komai ba. Saboda haka duk wanda kaga dama ka biya, wajen Allah ɗaya ne kawai. Allah ya sa mu cika da imani. To sai Allah ya ce mai
وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب
daga wannan aya aka ciro sunan wannan sura ta suratul hadid aya ta 24 ko ayan da Allah ta'ala yace laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma huma al kitaba wal mizan li yaquma an nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'un lin nas وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عظيم اكو ابوبوا غدا خد مهمي جيسا ولن سو سكي غنين ولنن ايوين ده سكا زوا cikin wannan sura suna gwada suran nan makkiya ce ayoyin suna da tsawo amma kuma suna da gwabi saboda suna da gabobi iri daban-daban misali laqad arsalna rusulana bil bayyina kaga wannan full sentence ne jumla ce lafiyayya wa anzalna ma huma al kitaba wal mizan kaga wannan jumla ce lafiyayya sanna ka mizani li yaquma an-nasu bil qist akwai abinda Allah ya hararo yake son a fahimta shi yasa ka wannan jumla wa anzalna al hadida wannan ma jumla ce sai yace fihi ba'sun shadidun wannan lafiyayyar magana ce jumla ce ya za ka ce mubtada ne da khabar da jaru wa majrur ko da ke mu'adi wannan kar mu shiga wa manasi'u lin-nas wannan ma wata magana ce domin rayuwar mutane ta doro akan wannan idan babu bakin karfe mutane ba za su yi rayuwa ba akwai matsala وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب wannan ma jumla ce lafiyayya a karshe ce inna Allah qawiyyun azim domin a dada tabbatar mana da tauhidi to gabobi guda nawa muka samu anan eh guda takwas laqad arsalna rusulana bil bayyinat hakika mun aiko manzannin mu da hujjoji bayyanannu inji Allah nawa ne manzannin Allah nawa ne annabawan Allah wallan firin hujjoji yake magana kaga kan wannan jumla in kace zaka fada dan sai kai littafi guda sai ka dauko tarihi tun daga annabi Adam har ya zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani ma da ya tarihin duniya abinda ya samu ya rubuta sai da mujalladi guda 10 wanda ya samu ya shiga wanda bai shiga ba shikenan ko Baucin ne yanzu idan zaka yi tarihin jihar Bauchi kana ganin volume nawa za a samu tunda in ka zo kana tarihin yadda aka kirkiri Bauchi da manyan sarakunan jihar Bauchi da manya-manyan masu kudin da aka yi a jihar Bauchi da manya-manyan malaman da aka yi a jihar Bauchi da limaman da aka yi a jihar Bauchi da manya-manyan talakawan da aka yi a jihar Bauchi da manya-manyan gwamnonin da aka yi a jihar Bauchi da 'yan majalisun da aka yi a jihar Bauchi da manyan matsiyata na jihar Bauchi dama haka ne ai tarihi kenan don har matsiyata ma sai ka ambace su sai dai matsalan da ake samu duk wanda ya yi tsiya in Allah ya sa ya bar zuriya to za ka samu tsiyan da ya yi ɗin nan ba sa son a ambata kuma ma ba za a rubuta ki ba haka zai lalace saboda duk abin tsiya abin da yake ba na alheri ba ba a rubutawa ko sarakunan da ake rubuta tarihinsu ai ba dukansu ne duk abin da suka yi ne abu mai kyau ba ko gwamnoni da ake rubuta tarihinsu ana gabatar musu suna gabatarwa ba kowane abu ne ake rubutawa ba mummuna abu ba za a sa ba ko kai ne aka rubuta tarihinka mummuna abu ba za a sa ba to kaga za a yi littafi guda ko littafai ma masu yawa to Allah tabaraka wa ta'ala a nan ya fara mana zance da ƙarfafa zance laqad yace wallahi haƙiƙa arsalna rusulana mun aiko manzanninmu bil bayyina, da hujjoji bayyanannu. Manzanninmu haka suka zo, ba kowane annabi ko manzo akwai abin da Allah ya ba shi. To kaga in ka koma wajen bincike ko cikin Qur'ani, in ka ce za ka tattara bayanan waɗannan ka yi sharhi, to za a samu bolin masu yawa. Wa anzalna ma humul kitaba, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to kuma sai muka saukar da littafi na musamman. No, akwai bambanci tsakanin mujiza da bambanci tsakanin littafin da aka bayar. Allah ya faɗa mana ya saukar da Taura, ya saukar da Linjila, ya saukar da Zabura, ya saukar da Sufo Ibrahim, sannan ya saukar da Al-Qur'ani. Akwai kuma waɗansu littafan da Allah ya saukar bai ambata mana ba. Sai dai wannan yana gwada duk annabin da aka ba shi littafi, matsayinsa ya bambanta da annabin da ba ba shi littafi ba. Duk manzon Allah da Allah ya ba shi littafi, to matsayinsa ya bambanta da manzon Allah da ba ba shi littafi ba. Yasa manzon Allah ya kasance cikin makin annabawa da manzanni, saboda littafinsa ya fi na dukkan ainihin annabawa da manzannin da aka ba su a farko. Yasa Allah ya kawo shi a ƙarshe, ya zo a ƙarshe, amma kuma shi ne a farko, domin shi ne shugaban su ranar takin alkiyama. Wa anzalna ma'ahumul kitaba, Allah ya saukar da littafi tare da waɗannan annabawa ko manzanni, littafin da ya ƙunshi shari'u. Kun ga da farko an ambaci annabawa da manzanni ko manzanni, sannan kashi na biyu aka ambaci littafan da aka ba su na ainihin shari'a. Saboda me? Saboda al'umma ba za ta taɓa tafiya ba sai tare da jagora, sannan kuma da madafa. Shi ne abin da aka yi mana dabara aka canza. Kaman ka ce Najeriya ba za ta taɓa tafiya ba sai da shugaban ƙasa, sannan ba za ta tafi ba sai da me? Sai da ainihin dokoki. Yasa sai aka ajiye littafin Allah. Amma addinin musulunci, musulunci ba zai taɓa tafiya ba sai da manzo, sannan ba zai taɓa gudana har ya je ƙarshe ba sai da littafi. Kuma Allah ta'ala duk ya saukar da waɗannan. Ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ga Al-Qur'ani wanda Allah ya bada manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sannan sai ya ce wal mizana, wannan shine ba a ganin sa, da kuma mizani. Mizanin na shine mizani na adalci akan kowane irin abu. Me yasa Allah ya saukar da littafi da mizani? Yace li yaquma an-nasu bil qisti, domin mutane su tsayu a bisa adalci, babu zalunci. Saboda Allah ya haramta zalunci, ya haramta wa kansa zalunci. Kuma Allah ta'ala ya ce fala tazalamu, don haka kuma kar ku yi zalunci. Dalilin da yasa a tsare-tsare na zamani za ka ga dole a fitar da saki na shari'a. Idan ka dubi tambari na sakin shari'a a kusan duniya ka kaf gaba ɗaya, me suke rike da shi? Suna rike da scale, wani lokaci da su word shi ne wa anzalna al-hadida. Sun rike scale, wannan ka daidaita. Idan bai yi ba za a yi amfani da su word, sai an daidaita ka. Kun ga wanda ba musulmi ba suna ba da muhimmanci ga wannan balle musulmi. Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da mizani ne kamar yadda ya saukar da littafi, li yaquma an-nasu bil qisti, domin mutane su tsaya da adalci banda zalunci. Wa anzalna al-hadida, sannan muka saukar da bakin karfe. A cikin bakin karfen nan fihi ba'sun shadidun, akwai bala'i mai tsanani a cikinsa. Da shi yake yanka ɗan adam, da shi yake kashe mutum, da shi yake raunana shi. Kuma in ka koma ta wani gefe za ka samu idan babu ƙarfe, to ba mamaki mutane za su rinka cin abinci ɗanye, tunda da shi yake yanka abubuwa da yawa. Da shi yake yankawa fihi ba'sun shadidun, za ka ga manya-manyan benaye, da yake rike manya-manyan benaye ƙarafa. Fihi ba'sun shadidun, saboda haka ko mota ce idan aka yi accident wani abu ya tokare ka, idan roba ne ya tokare ka ba zai maka illa da yawa ba. Abin da ya fi kashe mutane ƙarafan da ke cikin motocin ko kuma ababen hawa, ko jirgin sama ma da yake shi yana can sama ne mafiya yawa ba a cika sa masa karafa ba, akwai karafa ma marasa nahwi. Mafiya yawa robobi ake sawa ko wani abu mai kama da aluminium, amma saboda kyawagin da zai yi a can sama zai lula kaman kilomita 3000, to fa in ya rikito a can 3000 din nan ka tabbatar kafin ka jiro ƙasa ka duba kilomita ko kuma miles ne suke fada ya kai wajen 3000 rabonsa da ƙasa mitoci da yawa, to kafin ka zo wato doron ƙasa ka yi yaga-yaga saboda irin iska daban-daban da za ka rinka haduwa a sararin samaniya. Sihi ba'asun shadidun, a cikin bakin karfe akwai wato ainihin bala'i mai tsanani in ji Allah. Sannan kuma ya ce wa mana fi ulin nasu, akwai abubuwan amfani ga mutane wanda duk mun yi bayaninsu. Sannan mutane za su gina gidaje, ai za su gina da karafa ne, kuma duk gidan saman da aka sa karafa da yawa ko girgizan ƙasa aka yi zai da rike su. Sai yanzu binciken da aka yi a Turkey da Syria yana daga cikin abin da ya haifar da rushewar gidaje da yawa saboda ba a bi ƙa'idodin ginin ba. Idan an ce wannan bakin karfe ga yawan abin nan ɗin da za a saki sai su rage, kamar yadda ‘yan kwangila suke yi a nan, za a ba da kwangilan primary school a gina ajujuwa guda biyu da office mai yiwuwa naira miliyan 3 ko 4, miliyan nawa ne? A ya kai 10 ko? Ba mamaki Allah rahma ko yana taba kwangilan. To za a gina a naira miliyan 10, amma masana idan sun zo za su ce tsakani da Allah in dai za a yi gini mai kyau wanda zai ɗauki lokaci, ana cin moriyan ginin za a kashe miliyan 8. To me ye laifin ribar miliyan 2? Me ye laifi? To sai ga wani ya ce a shi miliyan 2 ya yi masa kalan, sai ka ce kudin ubansa ne. Ai inda mutane suka lalace kenan. Amma duk wani mai nazari zai ce miliyan 8 wanda ya san abin zai gina concrete abu mai kyau, ka samu miliyan 2. Miliyan 2 za ka ba da wani, wani ma zai samu, wani ma zai samu, kaza kaza, shikenan an bi ka'idodin da ya kamata, kaga wannan ba haramun bane. To amma sai ya zo ya matse, zai ɗauki takardan, sai ya samu ainihin mai masa aiki, dama ya riga ya sani, sai ya ce duk abin da ka gani ka rage. In aka rarrage aka rarrage, sai ya ce nawa ya baka, sai ya ce za a gina waɗannan ajujuwan a miliyan 6. Sai ya ce yawa. Amma ni ina son ka daɗa matsewa, amma ni zan baka miliyan 5, in ya yi tsanani zan baka miliyan 5.5. Bayin da mafiya yawan ‘yan kwangila suke lalacewa kenan, saboda mai saboda sake hanya. Kwangila ba haramun ba ne, amma a bi ka'ida. A bi ka'ida. Tunda waɗansu rayuwarsu kamar kasuwanci ne, a nan suka ta'allaka. Amma a bi ka'ida. Za ka ci miliyan 2 halaliyanka, amma ka matse ka zo ka ci miliyan 4.5, ko ka ci miliyan 4. Kaga wancan biyun ma da zai zama halal zai koma me? Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas wa liya'lama Allahu, domin Allah ya sani man yansuruhu wa rasuluhu bil ghaib, wanda zai taimake shi ya taimake addininsa kuma ya taimake manzanninsa bil ghaib, wato a boye wanda za su je wajen yaki, wato su ainihin yaki domin ɗauka su yi yaki domin ɗauka addinin Allah. Inna Allaha qawiyyun azim, duk da kasancewa wannan bai dami Allah ba, saboda Allah shi kaɗanta mai tsananin ƙarfi ne, azizun kuma Allah mai mabuwayi ne. Karin bayani sai darasinmu na gobe insha Allah ta'ala. Abinda muka fada daidai Allah ya bamu lada, abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.